بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الخميس 29 ga watan Rabi'ul Tsani hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 12 ga watan September 1996. Mun kare bayani dangane da shimfiɗa da muka tattauna dangane da karatun wannan littafi da zamu fara, Al-Ibanatu an Usulid Diyana na Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Allah ya ji kanshi da mahaifanshi da malamanshi da sauran musulmi baki daya. To, dangane da bayanai waɗanda muka yi a cikin waɗancan ainihin kwanaki kamar guda 5, akwai bayani guda 1 wanda ya kamata a yi wa jama'a faɗakarwa akai. Shine bayani da muka yi dangane da ainihin aqida ta Ash'ariyanci. Wannan aqida ta Ash'ariyanci muka buga misalai dangane da littattafai waɗanda ake karantawa a wannan ƙasar. To, littafin da ya kamata mu tambihi akai shine littafin Qawa'idi, da muka ce wannan shimfiɗa tashi da ta fara daga Al-Wujudu har zuwa ainihin inda aka sani na dangane da bayani na aqida Ash'ariyanci din. Muka ce wannan aqida ce ta Ash'ariyanci, ba aqida ce mai kyau ba. To, abin da muke so mu faɗakar da jama'a shine wannan ainihin shimfiɗa ta Qawa'idi fa ba mai Qawa'idi ne ya rubuta ta ba. Abinda mai Qawa'idi ya rubuta shine daga inda yace Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Abinda ya rubuta kenan zuwa inda ainihin yazo cewa wa insha'a wa akhara ila akhir ghuslihi wallahu a'lam tammat bihamdillah wa husni aunihi wa salatu wa salamu ala khairi khalqihi Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahli at-taqwa wal wafa رضي الله عن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. إيا أبن دمي قوائد يربو تاكينا لغا فرقو شيسا راك جهارا كتاب قوائد الصلاة وانن بيان الوجود حزوا قرشان وانن شمفتا دبا كيتا يأنكاراني أكا جبغا وقوائدي أكا ساكا إيبو تركتشيغا سنا أكا يتزباوا كبرشي قوائدي لتافن الأماني kowaye je dan kiyaye ABCD shi na larabci, in yazo shi ma sai ya shigar da nashi larabcin a cikin Qawa'idi, ya shigar har salatul fatiha ta nan an cusa, kowane tarkace ga ta nan, duk wata hayaniya kai ma an ka iyawai sai ka zo ka cusa, saboda shi littafin bai da takamaiman wanda ya rubuta shi. Mun fahimci wannan da kyau? Wannan shine tambihin. Dan haka duk sa'an da muke cewa bayani dangane da Qawa'idi da makamantan su, to wannan shimfidar muke magana kuma ba mai Qawa'idi ne yayi ta ba. Ina fata an gane. Sannan sai bayanai da muka yi ta yi a farko-farkon waɗannan shimfiɗa da muka yi dangane da tarihin Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Allah ya ji ƙanshi. Wannan tarihi da duk baki ɗaya da muka ɗauko daga ainihin risala ce wadda Al-Sheikh Hammad ibn Muhammad Al-Ansari ya rubuta, wadda aka maida ita ta zama muqaddima ta wannan littafi. Al-Sheikh Hammad ibn Muhammad Al-Ansari ɗaya daga cikin manyan malamai ne na ainihin ƙasar Madina, yana na ainihin a Madina, ko da yake asalin shi ba mutumin ƙasar Madina bane, amma ya zauna ainihin a Jami'ar Islamiyya ya karanta a wancan lokaci a cikin kulliyatu da'awa wa usuluddin ta al-Jami'ar Islamiyya, amma yanzu yana nan da ranshi a zaune a nan ƙasar ainihin Madina. Yana ɗaya daga cikin manyan malamai na Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim, malamin hadisi a Jami'ar Bayero ta Kano. To, waɗannan su ne kaɗan cikin tabihohin da zamu ainihin yi. Sai dai kafin mu shiga karatun littafin kai tsaye, yana da kyau mu je, tunda muka bayyana jama'a cewa wannan aqida da suke kai ta al-wujudu da sauran hayaniya na Ash'ariyanci ba kyau. To, aqidar da za a koyar da mutane ta Annabi da sahabbai, yana daga cikin falalarta ita wannan ainihin aqida, ita ce kadai za ta haɗe kan al'umman musulmi baki ɗaya, musamman kuma ita ce za ta haɗe kan malamai masu wa'azi. Dalili, saboda wannan aqida tana tsotso al'amuranta ne daga Al-Qur'ani da sunna Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sannan kuma da yadda su sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ainihin tafi akan tsarin addinin musulunci. To, duk inda za a ɗauki Al-Qur'ani da sunna ya zama su ne abin hukunci, to za ka ga kai ya haɗu. Duk yadda za a ɗauki tsarin rayuwa irin ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabban shi, za ka ga kai ya haɗu. Amma matuƙar aka yi wurgi da wannan aqida, aka koma falsafanci da ilmul kalam da mantiki da duk wannan hayaniya ta ash'ariyanci da khawarijanci da jahamanci da ta'tili da dubban kaura aqidojin shi'a da makamantansu, to dole ne kan al'umma zai rarrabe baki daya, kuma babu wanda ya isa ya hada kansu tunda sun saki abin da zai hada kan nasu. Mun fahimci wannan da kyau ko? To wannan babban muhimmancin wannan aqida ta salaf kenan, ita tana hade kan musulmi baki dayansu. Sa'annan yana daga cikin muhimmancin wannan aqida ta kan sanya musulmi ya girmama nassoshi na Al-Qur'ani da Sunna, kuma wannan aqida da izinin Allah ta kan tsare shi musulmi daga rinka tunkuɗe ma'anoni kyawawa waɗanda suke su ne kai tsaye na Al-Qur'ani da Sunna. Sa'annan wannan aqida ta kan hana musulmi wasa da tafsirin Al-Qur'ani ko tafsirin Sunna a gwargwadon san ranshi. Duk wannan aqidar ta kan hana, saboda za a ce abinda Allah ya faɗi kai tsaye haka zaka faɗe shi, ba ƙari, ba ragi, ba canji, babu kaucewa. Mun fahimci wannan da kyau ko? Daga cikin muhimmancin ta kenan za ta sa ka rinka girmama Al-Qur'ani da Sunna. Amma bayan haka za ka samu duk waɗanda suke ba irin wannan aqida suke bi ta gari ba, za ka same su suna ainihin da wulakantar da Al-Qur'ani da Sunna. Saboda mai saboda ba su ɗauki aqidar salaf ba. Mun shakawa maganganu na su Afifu Tilmisani da Tijjani da makamantansu, waɗanda waɗannan su ce Al-Qur'ani baki ɗayan shi shirka ne, maganganunsu na sufaye shi ne tauhidi. Abinda Afifu Tilmisani ya faɗi kenan. Tijjani kuma ya ce Salatu Fatiɗin nan ta fi Al-Qur'ani so 6000 falala. To duk me ya kawo haka? Saboda an rabu da waɗannan ainihin nassoshi na Al-Qur'ani da Sunna da kuma aqidoji na Salafus Salih. Mun fahimci wannan da kyau ko? Amma an ka daka riki wannan aqida za ka ga kana girmama Al-Qur'ani, kana daraja shi, kana girmama Sunna, kana daraja ta, kana aiki da su kai tsaye ba ruwanka da ta'awili da sauransu. To hatta ahlus sunna da ke cewa su ahlus sunna ne, matukar suna son kansu ya dawo ya tsaya a wuri daya ya hadu kamar yadda kan ahlus sunna na farkon sahabbai ya hadu, to wajibi fa sai sun bi wannan aqida. In ba haka ba wannan rarrabuwa farawa suka yi duk baki ɗaya sai sun tarwade, matukar ba su kama aqida salafiyya ta annabi da sahabbai ba sallallahu alaihi wa sallama wa radiyallahu ta'ala anis sahaba ajma'in. Yana daga cikin abubuwa masu nuna muhimmancin wannan aqida ta kan kulla zumunci tsakanin dukkanin musulmi da kuma ainihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka zo bayansu, domin wannan aqidar ta samo asali ne daga Al-Qur'ani da Sunna, su kuma sahabbai abinda suka fi kenan Al-Qur'ani da Sunna. To kai ma an ka ɗauki wannan aqidar kana bin Al-Qur'ani da Sunna, wannan zai hada zumuncinka tsakaninka da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama. Ba za ka ɗauki muguwar aqida ta kyama ko zagi ko wulakantar da sahabban annabi da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa ba. Dalili ka san cewa addinin ku ɗaya da su, aqidar ku ɗaya da su, Qur'anin ku ɗaya, Sunna ku ɗaya, alƙibla ku ɗaya, manzon ku ɗaya, shine annabi sallallahu alaihi wasallama. Ashe wannan aqida ta salafiyya ita ce kadai aqidar da za ta kare ka daga afkawa cikin sharrin shi'a da kuma sharrin ainihin waɗanda suke bin ka'idoji irin na shi'a din wajen wulakantar da sahabbai da manya-manyan tabi'ai da manyan malaman fiqhu da waɗanda suka zo bayansu da kyautatawa. To wannan aqida yana daga muhimmancin ta kenan. Sa'annan yana daga cikin al'amuran da waɗannan wannan aqida ta salafiyya za ta amfanar da kai, wannan aqida za ta ainihin sanya ka ka zama kana da wayewar kai, saboda duk abin da ya zo a Qur'ani za ka fahimce shi kai tsaye, ba za ka yi amfani da kwakwalwarka wajen murɗewa ko juya ma'anar shi ko kuma fassara shi gwargwadon san ranka ba. To wannan zai taimake ka ka samu cikakkiyar sakafa, ka samu wayewar kai da hazaka da fasaha, saboda kai kana fahimtar maganar Allah kai tsaye ne, baka wasa da ainihin maganganun Allah wajen kai ta'awilin su gwargwadon san zuciyarka. Wannan kaɗan kenan cikin ainihin al'amura waɗanda za a faɗi dangane da abin da ya shafi bayani akan muhimmanci da falala da kuma daraja da albarkacin irin wannan ainihin aqida ta salafiyya. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya albarkace mu, ya amfanar da mu da albarkar da ke cikin wannan aqida baki daya. To sa'annan malamai sun rubuta littattafai da dama waɗanda sun bayyana aqidojinsu, kamar yadda al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari ya rubuta wannan littafi al-Ibanatu an usulid diyana, an samu Ibn Qudama shi ma yayi aqidatu Ibn Qudama, an samu al-Imam at-Tahawi yayi al-aqidatu at-Tahawiyya, sa'annan an samu as-Sabuni, Sabuni ɗaya daga cikin manyan malamai da suka gabata, mun kawo bayanin shi takaitacce cikin shimfiɗa da muka yi wannan littafi a kwanakin baya, shi ma yayi aqidatu salaf ashabul hadith, ma'ana aqidar annabi da sahabbai waɗanda su ne suke amfani da aiki da hadisi. To sa'annan ga kuma ainihin aqida ta al-Hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi, wannan kadan kenan cikin aqidoji da malamai suka rubuta. Sheikhul Islam Abdul Halim ibn Abdullah Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah shi ma yana shi littafin Al-Aqidatu Wasitiyya, ya bayyana aqidoji a ciki waɗanda yake suke fassara ainihin aqidar shi. To malaman musulunci sun ta biyowa waɗanda suke bayani dangane da wannan aqida. To kamar yadda muka fara faɗi kuma muke nanatawa a yanzu cewa wannan aqida da zamu karanta ta wannan littafi al-Ibana a an usulid diyana da waɗannan littafai da muka faɗi na su al-Imam al-Tahawi da makamantan su, mu ma da muke bayani a yanzu wannan ita ce aqidar mu, akan ta muke rayuwa a yanzu, akan ta muke roƙon Allah madaukakin sarki ya dauki ranmu, akan ta muke roƙon Allah ya tashe mu gobe kiyama ya hada mu tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai shi waɗanda su ne waɗanda suka kafa tushe na ainihin ita wannan ainihin aqida din. Allah ya shiryar da mu. مالن يأتي بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة المؤلف فسونا الله من رحمة من جنكي يأتي قاشم فتر مولى في اللتافئين. قال السيد الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري البصري رحمه الله السيد جابورة الإمام وانديك شوغبان الأمة أبو الحسن الكنية شكينان بابان حسن Ali ibn Isma'il wanda yake da suna Ali dan Isma'il al-Ash'ari wanda ake danganta shi ga kabila Ash'ariyawa al-Basri mutumin kasar Basra ta ainihin kasar Iraq rahimahullah Allah madaukakin sarki ya ji kanshi. Shi wannan malami yace alhamdulillahi al-wahid, godiya ta tabbata ga Allah wanda Allah shi guda ɗaya ne, al-Aziz al-Majid Allah wanda yake mabuwayi kuma abin girmamawa, al-Mutafarrid bit-tauhid Allah wanda ake ɗayanta shi da tauhidi, al-mutamajjid bit-tamjid Allah wanda ake girmama shi da dukkan nau'o'i na girmamawa, allazi la tablughuhu sifatul abid Allah madaukakin sarki shine wanda yake siffofi na bayi ba sa kaiwa gare shi, babu wata siffa ta wani bawa daga cikin bayin Allah, mutum ne ko aljani, dabba ne ko ƙwaro ko wani tsuntsu ne tashi, babu wata siffa daga cikin siffofin wannan halitta da zai yi a danganta irinta ga Allah madaukakin sarki, saboda Allah ya ce laisa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, babu abin da ya kama da Allah ko da yake Allah mai ji ne kuma Allah mai gani ne. Wani wuri kuma Allah yake fala tadribu lillahi al-amsal, kar ku buga misali wa Allah ku ce Allah iri kaza ne ko irin halitta kaza ne. Shine malai yace allazi la tablughuhu sifatul abid Allah madaukakin sarki siffofin bayi ba sa kaiwa gare shi, walaysa lahu munazi'un wala nadid Allah madaukakin sarki bai da abokin jayayya, ba wanda yake wa Allah jayayya, wala nadid Allah madaukakin sarki bai da abokin tarayya, wa huwa al-mubdi Allah shine ya fara yin halitta ya bayyana su, al-mu'idu Allah madaukakin sarki shine wanda zai tattara halitta kuma ya koma da su zuwa gare shi dan ya tashe su yi musu hisabi, al-fa'alu lima yuridu Allah madaukakin sarki shine mai aikata abin da yaso, jalla an ittikhadhi sawahibi wal aulad Allah ya fi karfin a ce ya dauki mata ko kuma ya dauki yara. Akwai ma'ana da ake nufi da ittikhadh, saboda kafirai da ke danganta mata ko mata ko ƴaƴa ko ɗa ga Allah sun kasu kashi biyu, akwai waɗanda suke cewa Allah madaukakin sarki ne da kanshi ya haihu, to waɗannan Allah madaukakin sarki ya ƙaryata su a cikin suratu Saffat, Allah ya ce ala innahum min ifkihim la yaquluna walada Allah wa innahum lakadhibuna, Allah ya ce kowa ya saurara yaji ga wata muguwar magana da kafirai suke yi, wai suna cewa walada Allah wai Allah ya haihu, sai Allah ya ce innahum lakadhibuna ƙarya suke. Mun fahimta? To a waɗannan su suna nufin Allah madaukakin sarki ya haihu ne da kanshi, shine da kanshi ya haihu kamar yadda ainihin kasan mutane da sauran halittu ke haihuwa, to Allah madaukakin sarki ya ƙaryata su. Akwai kuma waɗanda suke cewa ittikhaz ne, ba Allah ne ya haihu ba, amma ya dubi wasu mutane ne nagari sai ya maida su suka zama ƴaƴan shi, shine ittikhaz, ya dauke suka zama ƴaƴan shi, shine Allah madaukakin sarki su ma waɗannan a cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki ya ƙaryata su. An fahimci wannan da kyau ko? Wa qalu ittakhadha Allahu walada subhanahu, Allah madaukakin sarki yace sun ce wai Allah ya riki da, to Allah ya fi karfin haka, tsarkin Allah ya fi haka. Mun fahimci wannan da kyau ko? To saboda haka malam yace jalla an ittikhadhi sawahibi wal aulad, Allah madaukakin sarki ya fi karfin ya dauki mata ya ce mata kaza sun zama matan shi ko ƴaƴa kaza sun zama ƴaƴan shi. Allah ya daukaka yafi karfin haka, don ƴaƴa da mata dukkan su siffa ne na mai bukata. Allah bai da bukata a wurin kowa, saboda haka bai da bukata sai ya dauki mace ko kuma sai ya auri mace ko kuma sai ya mallaki da ko makamantan haka. Amma sauran halittu dukkan su suna da bukatu akan mata da ƴaƴa da makamantan su. Wa taqaddasa an mulabasatil ajnasi, Allah madaukakin sarki ya tsarkaku daga yayi cudani daga duk wani jinsi, duk wani jinsi na halitta baki daya Allah ya fi karfin ya cudani da shi, ya mu'amala da shi ko kuma ya sauka a jikin shi. Kamar yadda wasu suke cewa Allah madaukakin sarki yana hululi, wannan aqidar asali daga kristoci aka same ta, za a zo za a yi bayani akan ta nan. To shine sai aka samu wasu sufaye ɗan ɗariƙa sai suka areta, saboda jahilci ne, saboda son zuciya ne, sai suka yaye mota sai suka zuba wa kansu. Har Tijjani yana da irin wannan aqidar, kamar yadda ya zo cikin Jawahirul Ma'ani cewa duk inda kaga wani abu da ake bautawa Allah ne yake shiga cikin wannan abu. Dan haka Allah madaukakin sarki baya fushi game da duk bautar waɗannan gumaka. Dan da a ce ba Allah ne yake hululi, yake jira, yake sauka cikin waɗannan abubuwan ba, babu yadda za a yi tsananin kishin Allah ya iya kyale Allah ya bar ana bauta wani abu wanda ba shi ba. Mun fahimci wannan da kyau ko? To saboda haka duk sa'an da ka samu mai aqida irin wannan, kaji asalinta daga kristoci ne suka dauko ta. Ma'ana hulul a ce wai Allah ya shiga cikin wani jinsi na halitta, wai har akuya da ke kuka, kai kanka da ke magana, wai Allah ne a cikinka. Shine za ka ji suna zikiri suna la ilaha illallah wa ma fil jubbati illallah, wai babu abun bautawa da gaskiya sai Allah, amma kuma wannan riga ba wanda ke cikinta sai Allah, wai shine magana Allah ne. To Allah ya fi karfin, shine mala yace wa taqaddasa an mulabasatil ajnasi wal arjasi, Allah ya fi karfin ya cudani ya shiga cikin wani jinsi na halitta tashi, wal arjasi ko kuma Allah ya shiga cikin wani abu wanda yake kazanta kamar gunki ko wani abu wanda yake mai najasa. Laysat lahu suratan tuqalu, Allah ba shi da wata sura ko wata kama wanda za a ce ga irin kamar shi, ga irin surar shi. Wala haddun yudrabu lahu almithalu, Allah madaukakin sarki bai da wata iyaka ko wani kwatance wanda za a buga misalin shi a ce Allah ya kama da halitta kaza ko iri kaza ne ko launi kaza ko tsawo kaza ko girma kaza ko kauri kaza. Allah bashi da irin wannan al'amarin. Lam yazal bi sifatihi awwalan qadira, Allah madaukakin sarki bai gushe ba da siffofin shi tun farko dama can haka yake mai iko. Me ake nufi da wannan magana? Duk inda kaga wani mai iko, to an taba samun wani lokaci wanda da bai da ikon, daga baya zo ya samu ikon. To amma Allah madaukakin sarki ba haka bane, tun farkon shi dama qadir ne, tun farkon shi yana da iko kuma haka zai dawoma cikin ikon. Amma duk inda ka samu mai iko, da can an taba samun wani lokaci da bai da ikon, yanzu ne yazo ya samu ikon, kuma zai zo nan gaba ya rasa wannan iko din. Shi yasa Larabawa suka ce lauda lauda mat li ghairika ma wasalat ilaika, wannan kujera da kake akai ta ilimi ko ta malanta ko ta sarauta ko ta mecece, da a ce tana dimanta, to da ta dimanci wani da kai bata zo gare ka ba, amma tunda bata dimanta shi yasa ta zo gare ka, kai ma zaka bar ta kenan. Mun fahimci wannan da kyau ko? To amma Allah madaukakin sarki ba haka al'amarin shi yake ba. Siffofin Allah dama can haka suke, amma kai din nan yanzu siffarka kana jariri, ta saba da lokacin da ka kai shekara 2, wannan siffar ta saba da san da ka kai shekara 10, haka har zuwa yanzu. Da a ce zaka dauko wata sura wani hoto naka kana jariri, in ka wada yanzu sai kaga duk baki daya ka gaggabje kamar ba kai ba, kamar an yi hadarin mota da kai. Sura ka duk ta canza, kuma lafiyar ka kalau, ba abin da ya same ka. Juyin zamani ne kawai yake juya ka da kudura Ubangiji. To amma tsawon zamani ko wani shiga da fice baya canza Ubangiji madaukakin sarki, tun farko dama can haka yake. A cikin iko da sarauta da mallaka Allah bai canza ba, amma duk wani sarki, duk wani shugaban kasa bai wuce a yi mishi juyin mulki, a je a sa mai gajeren wando da ƴar shara a yi mishi ainihin horo irin yadda ake wa ƴan kurkuku ba, kowaye shi. Kaga iko ya gushe kenan. To Allah madaukakin sarki lam yazal bi sifatihi awwalan qadira, Allah madaukakin sarki bai gushe ba da siffofin shi, tun farko dama yana da iko. Wala yazalu aliman khabira, Allah madaukakin sarki ba zai gushe ba yana cikin ilimi kuma mai bada labari. Dama can Allah madaukakin sarki yana da ilimi, kuma haka yake a yanzu, kuma haka zai dimance diman da'iman har abada, haka kuma Allah zai kasance mai iya bada labarin komai. Amma kaga kai da baka da ilimi, kazo ka samu ilimin daga baya tsawon lokaci in ka rayu a duniya zai sa wannan ilimi ya ragu ko kuma a neme shi a rasa likai la ya alama min ba da ilmin shay'a haka Allah ya ce in kai tsawon zamani sai zama ilimin ya zama ba komai ciki kwakwalwarka ba komai sai rikici a cikin kwakwalwarka saboda tsufa ya kama ka khabiran Allah mai ba da labari ne tun azal haka Allah yake amma kai akwai labarin da yake kwana biyu ma in ya sai ka manta shi amma Allah madaukakin sarki shi diman da'iman haka yake istawfal ashiya a ilmuhu ilmin Allah ya ishi dukkanin abubuwa baki daya Allah yana sanar da al'amura gaba dayan su wa nafazat fiha iradatuhu kuma nufin Allah yana zartuwa akan dukkan al'amura duk abinda Allah ya nufa kai tsaye zai zartar da shi akan ko menene yake so wa lam ta'zub anhu khafiyatul umuri abubuwa da waɗanda suke boyewa ba za su faku daga Allah ba ya zama Allah bai gansu ba duk wani abu wanda yake boyayye ko fakakke Allah yana nan yana kallon shi walam tughayyirhu sawalik surufid duhuri tsawon juyawar zamunna waɗanda suka gabata ba za su juya Allah ba ba kuma za su juya al'amuran shi ba amma kai tsawon zamani da juyawa al'amura suna juya ka suna juya al'amuran ka amma Allah madaukakin sarki wucewar zamuna da tsawon cancanzawar su ba za su canza mishi yadda yake ba walam yalhaqu fi khalqi shay'in mimma khalaqa kalalun wala ta'abun wahala ko gajiya ba za ta riski Allah ba saboda wani halitta daga cikin halittar shi da yayi kai ko duk abin da ka tashi sai ka samu kunci sai ka samu wahala amma da wahala da gajiya ba su taba riska Allah dan ya zo yin wani abu daga cikin al'amuran halittar shi ba wala masahu lughubun hakan nan gazawa ba ta shafar Allah wala nasabun ko kuma ainihin wahala duk waɗannan kalmomi kusan ma'anar su daya ma'ana gazawa ko wahala ko ainihin kasawa duk baki daya ba za su kai ga Allah ba ba za su ainihin kawo Allah cikas ba wajen yin wani al'amari nashi khalaqal ashiya'a biqudratihi Allah madaukakin sarki ya halicci dukkan al'amura dukkan abubuwa da kudrar shi wa dabbaraha bi mashi'atihi kuma Allah yana jujjuya waɗannan al'amura yadda yake so yadda yake so haka yake jujjuya al'amura to Allah kadai yake da irin wannan sifa din wa qaharaha bi jabrutihi sannan Allah yana rinjaya yana fin karfin dukkanin al'amura saboda ikon shi da isar shi wa zallalaha bi izzatihi Allah yana kaskantar da ko menene saboda izzar shi saboda buwayar shi fa zalla li azmatihi almutakabbiruna masu girman kai su kansu sun kankan da kansu ga Allah madaukakin sarki sun kaskantar da kansu dole sun ainihin miƙa wuya saboda girman Allah wastakana li izzi rububiyyatihi almutaazzimuna masu ji da kai da bunƙasa sun natsu saboda buwayar kasancewa Allah shine ubangiji Allah ya buwaye su dan haka dole sun ainihin kaskantar kai gare shi wanqafa adunar rusukhi fi ilmihi alalimuna manyan malamai masu zurfin ilimi ilimin su ya yanke bai kai ga zurfin ilimin Allah madaukakin sarki ba ma'ana duk zurfin ilimin malami diya da kafa shi ta zurfiya ilimi to an gwada shi da ilimin Allah ilimin shi ya dace bai kai ko ina ban an hada shi da na ubangiji wa zallat lahu riqabu dukkan wuya duk wani wuya na wani bawa daga cikin halittar Allah ya kaskantar da kanshi ga ubangiji wa harat fi malakutihi sifanu zawil albabi sa'annan masu zurfin tunaninsu ya kai makura dangane da tunani ga sarautar Allah ma'ana masu zurfin tunani su kansu ba za su iya tuno dukkanin halittar Allah ba tunaninsu ya kai makura an gama kore tunaninsu kuma ba su gama kaiwa ga ainihin mulki na Allah ba wa qamat bi kalimatihi sama'a as-samawati as-sab'u sammai guda bakwai sun tsayu da magana Allah madaukakin sarki ma'ana umarnin Allah madaukakin sarki da magana shi ya tsai da sammai da kasai wastaqarratil ardul mihadu kasa wadda take shimfidaddiya ta tabbata saboda me saboda magana Allah wasabatatil jibalur rawasi manyan duwatsu sun tabbata a kasa saboda maganar ubangiji wajarratir riyahul lawaqih iska wadda ita take yada ainihin wato wannan iri zuwa ga wancan mata na waccan bishiya duk baki daya suna gudana ne saboda ainihin maganar Allah ma'ana duk waɗannan tsirrai da ka gani duk wani tsiro da ka gani to Allah ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjaini komai da ka gani namiji da mace ne to waɗannan bishiyoyi za mu buga misali da wanda kowa ya fi sani kamar gwanda da makamantansu gwanda da za ka shuka gwanda ta miji ko kuma ainihin namiji ko ka shuka dabino namiji dole idan wannan gwanda akwai ainihin wata nau'in iska wannan iska da kaga take yawo tana da bambanci ko a wurin malamai na geography balle fa wurin ubangiji iri ne iskar da ke yawo iskar da kake shaka ma da wanda kake fitarwa ba fa daya bace to haka iska din da kaga take yawo a cikin gari akwai iskar da ake kiranta allawaqih ita tana ɗibo irin furen namiji ne ta zo ta watsa shi ga jikin ainihin macen, wannan nau'i na bishiya, sannan sai ta samu haihuwa, sannan sai ta fitar da ɗa. Mun fahimci wannan da kyau ko? To wannan iska tana gudana ne da umarnin wa, da umarnin Allah maɗaukakin sarki. Dabino sai ka kaɗa mishi killi, in ba haka ba zai ƴaƴa ba. Mun fahimci wannan da kyau ko? To duk waɗannan al'amura mala yana tabbata mana ne cewa suna gudanuwa ne da kalmar Ubangiji. Wasara fi jawi sama'i sahabu as-sahabu, sannan jido yana gudana a sama, jido na gudana a sama da ainihin kalmar Ubangiji. Wannan tafiya da yake Allah ne ya umarce shi da ya wannan tafiya. Wa qamat ala hududi hal bihar, sa'annan kuma tekuna sun tsayu a ainihin cikin ƙasa saboda izinin Allah. Wa huwa Allahul wahidul qahar, Allah shine guda ɗaya wanda ya rinjaye komai. Yakhba'u lahu almutaazzizuna, masu ji da kansu dole suna kankan da kai, suna ainihin rankwafar da kansu ga Allah. Wa yakhsha'u lahu almutaraffi'una, waɗanda suke da ɗagawa suna ainihin sauke muryarsu, suna ladabi gaban Ubangiji. Wa yadinu taw'an wa karhan lahu alalamuna, dukkanin halittar duniya baki ɗaya sune wa Allah addini, ko cikin son zuciyarsu ko kuma ba cikin son zuciyarsu ba. Al'alamuna, haka za ka wasalce wurin al'alamuna, alhamdulillahi rabbil alamina. To nan al'alamina, rabbil alamina ya zo mudaf ilaihi ne, amma nan al'alamuna ya zo ne akan ainihin alfa'ilu. Mun fahimci wannan ko? Don haka waya dinu tau'an wa karhan lahu al'alamuna. Al'alamu shine mufradin, al'alamu halittu na duniya, al'alamuna dukkanin halittun duniya, al'alimu malami, al'alimuna malamai. To shine al'alamuna ne nan. Waya dinu tau'an wa karhan lahu al'alamuna, duk halittar da ke duniyan nan ta ne wa Allah addini, ko ta so ko ta ki, ko kayi addinin yadda Allah yake so, ko kuma baka yadda Allah yake so ba, Allah zai tankwara ka a wata ɗabi'a taka dai sai ka nuna buƙatar ka gare shi. Mun fahimci wannan da kyau ko? Nahmaduhu kama hamida nafsahu, kun ji manyan malamai waɗanda suka iya sharo godiya ne yawa. Muna godewa Allah kamar yadda Allah yake godewa kanshi. Wane mutum? Wa kama huwa ahluhu wa mustahiquhu, muna godewa Allah kamar yadda Allah yake, shi yake godewa kanshi din, kuma shi ya cancanta kamar yadda Allah ya cancanta a gode mishi, to mune mishi godiya irin wannan. Wa kama hamidahul hamiduna, kuma kamar yadda masu godiya suke gode mishi, min jami'i khalqihi, daga cikin dukkan halittar shi, dukkan halittar Allah kamar yadda suke godewa Allah, to haka mu ma muke godewa Allah. To wai san iyawan godiyan mu kenan ga Allah. Sa'ab al-Hasan al-Ash'ari kenan, manyan malamai, dama lugal arabiya su ba sa fatarata, ba a maneji. Mun fahimci wannan, dama su larabawan ne tun daga asalinsu. To dama menene ya zama musu matsala? Shine tauhidi da wannan hayaniya ya kwashe su. To yanzu tun da suka dawo hanya kai tsaye, sai ka ji magana mala, magana jarariya tana fitowa tangaran, saboda babu nifaka a cikinta, babu kaucewa. Farahimahullahu min imami. Wa nasta'inuhu isti'anata man fawwada amrahu ilayhi, muna neman taimako a wurin Allah, irin taimakon wanda ya miƙa al'amuran shi ga Allah. Mutumin da ya tattara al'amuran shi ya miƙa ga Allah, wacce irin, wanne irin neman taimako yake a wurin Allah? Ai yana da yawa ko? To irin wannan taimakon mu ma muke wa Allah wanda yake da tsarki da ɗaukaka. Mala ya ci gaba da cewa wa aqarra annahu la manja wa la malja minhu illa ilayhi, mune wa Allah neman taimako, irin taimakon wanda ya miƙa al'amarin shi gare shi, kuma irin neman taimakon wanda ya tabbatar da cewa babu mafaka, babu matsera zuwa wurin kowa sai ga Allah. Mutumin da ya sheka da gudu ya tabbatar babu wurin wanda zai gudu sai ga Allah, ya nuna gaba ɗaya wurin Allah yake neman taimako ko? To irin wannan taimakon wannan mutumin mu ma muke yi ga Allah, irin shi muke nema ga wurin Allah. Wa nastaghfiruhu istighfara muqirrin bi dhanbihi, muna roƙon Allah ya mana gafara, irin roƙon gafara wanda ya tabbatar da zunubin shi, ya yadda yayi laifi. Duk mutumin da ya iya buɗe baki ya ce nayi laifi, ka tabbatar da to yana neman a yafe mai ne. Kamar yadda annabi Adam Allah ya ce qala rabbana innana salamna anfusana, ya Allah mun san mun cuci kanmu, wa atarafna bi dhunubina, kuma mun yi furci da zunubanmu. Fa in lam taghfir lana, Allah in baka yi mana gafara ba, wa tarhamna, Allah in baka yi mana rahama ka ji kanmu ba, lanakunanna minal khasirin, za mu yi asara ya Allah. To irin wannan ainihin roƙon gafarar na mutumin da yake tabbatar da cewa yayi laifi fa, amma yana roƙon gafara, to irin wannan roƙon gafara muke a wurin Allah. Mu'tarifan, mu'tarifin bi khati'atihi, mutumin da yake furuci da cewa ya san yayi kuskure amma yana roƙon gafara, to irin wannan roƙon gafara muke a wurin Allah. wa nashhadu an la ilaha illa Allah. Kaji wannan duk abin da yake anan tun daga farko har zuwa yanzu me yake? Yane wa Allah kirari ne, baki ɗaya yana wasa Allah kenan. Wa nashhaduhu, muna shaidawa an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya. Iqraran bi wahdaniyatihi, muna masu tabbatar da dayantaka Allah. Wa ikhlasan lirububiyyatihi, kuma muna masu tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ne wanda ya halitta, kuma shi ya cancanci halitta din, to muna tsarkake shi shi kadai ga rububiyya. Allah bai da abokin tarayya wajen rububiyyar shi. Wa annahu al-alimu bima tubtinuhu dhamair, kuma muna tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki shi masani ne game da duk abin da mutane suke boyewa a cikin zuciyarsu a sirrance, to duk abin da yake a boye Allah ya san shi. Wa tantawi alaihi sara'ir, duk abin da asirai suke kullace da su, to Allah mun tabbatar da cewa shi ya san waɗannan abubuwa. Duk wani sirri da aka yi, duk wani sakawa da boyewa da aka yi, to muna tabbatar da cewa Allah ya san wannan abin da aka boye. Wa ma tukhfihi an-nufus, muna tabbatar da cewa Allah shi masani ne game da duk abubuwan da zukata ke boyewa. Wa ma tajinnul bihar, hakanan duk abubuwan da suke boyewa a cikin ayat, duk abubuwan da tekuna suke boyewa, duk halittar da tekuna da manyan koguna suke boyewa, to Allah madaukakin sarki yana sanar da su. Mun gane ko tajinnu daga boyewa, dama aljani abin da yasa a larabci ake ce mishi jinniyu ko aljinnu, saboda kasancewar shi a boye yake, ba a iya ganin shi. Mun fahimci wannan ko? Aljinnu, aljani, aljinniyu, aljani guda ɗaya. To daga ina sunan ya samo wannan suna? Daga fakewa, daga nan aka samo aljin, aljinnatu, aljinnatu, aljanu. To sai aljinnatu, in an yi wa jin ƙarami zamma, aljinnatu garkuwa, saboda tana ɓoye wanda ya tsaya a bayanta. Mun fahimci wannan? Wannan wani ɓangare ne na cikin ilmi na ishtiqaq, kalma kalma sai ka san inda aka tsabo ta, wannan zai taimake ka ka iya bambancewa don kada su ruɗa ka. To wa mata jinnul bihar, da abubuwan da tekuna suke boyewa a cikin su, mun tabbatar da cewa Allah ya san waɗannan abubuwa. Wa mata waril asrab, duk abubuwan da ainihin asrab, ma'ana hanyoyi na ruwa, suke fakewa, suke boyewa, to Allah madaukakin sarki yana sanar da ainihin waɗannan abubuwa din. Mun fahimci wannan ko? Al asrab gashi ne ya zo cikin alqur'ani. Fattakhala sabilahu fil bahri saraba, ma'ana kisin nan na sai annabi Musa sai kama hanyar shi a cikin teku, saraba, wasu hanyoyi ne na ruwa haka ga su nan, to duk waɗannan hanyoyi abinda suke boyewa, to Allah madaukakin sarki yana sanar da su. Wa ma taghibul arham wa ma tazdad, abubuwan duk da mahaifa take karawa, abubuwan duk da mahaifa take ragewa ko take karawa, Allah yana sanar da shi. Ma'ana aya ce ta zo a cikin suratul ra'd, Allah madaukakin sarki yake bayani akan cewa Allah yana sanar da duk abin da ke cikin mahaifa, sai kuma yace wa ma taghidul arhamu, abin duk da mahaifa ta rage, wani cikin sai a dauke shi kafin wata tara sai a haife shi, to Allah yana sanar da wannan ragewar. Wa ma tazdad, da kuma abin da ta kara, wani cikin kuma sai ya wuce wata tara. Mun gane wannan ko? Al-Imam Dhahhak, ɗaya daga cikin ɗaliban Abdullahi dan Abbas cikin tabi'ai, yace shi da kanshi uwar shi ta dauki cikin shi shekara biyu yayi a ciki, yace saboda haka an haife shi da hakoran shi ras. Al-Imam Dhahhak kenan, wannan magana tana nan a ƙarƙashin wannan aya a cikin tafsirin Ibn Kathir, da hakoran shi aka haife shi Al-Imam Dhahhak, sai dai shekara biyu cip a cikin ciki. Shi yasa in kika dauki ciki, ke mai ciki, kika ji cikin ki lafiya lau, ya wuce wata tara, ki bawwa Allah al'amarin shi, san da ga dama ya sauke ki, ya sauke ki. In aka sake aka tsogalo Ubangiji aka ce sai an yi kaza, sai an yi kaza, ƙarshen ta kya wuce gaba daya. Lafiyar ki lau, ba abin da yake motsa miki, ciki ya kai wata 16 kuma yana motsi, to a bar shi. Sai dai in an tabbatar da cewa an yi miki amaliya, an yi miki operation, babu abin da zai biyo baya, to wannan a ilmanta kenan. Amma a ce za a tsogalo wani abu, to a zira wa sarauta Allah ido, a rinka bar wa Allah madaukakin sarki ya nuna ka ta fara mulkin shi. Yanzu in baka ta fara mulki ba, daya shekara biyu a ciki kuma ya taho da hakoran shi, ai mulkin Allah kenan ko? Hadha khariqul lil ada, ya saba al'ada haihuwa dan adam. To shine Allah ya ce wa ma taghibul arham wa ma tazad, wannan shi yake kira iqtibasi, yana cikin magana sai ya hada da aya alqur'ani. Allah na sanar da abin da ke cikin mahaifa, da abin da mahaifa take ragewa, da abin da take karawa, duk baki daya Allah madaukakin sarki yana sanar da shi. Allah yana sanar da wata nawa wannan zai yi, in ya zo duniya shekara nawa zai yi, in ya mutu dan aljanna ne ko dan wuta, wanda irin rayuwa zai ta gari zai ko ta banza, duk Allah yana sanar da wannan. Wa kullu shay'in indahu bi miqdar, kowanne abu a wurin Allah yana tabbata ne da gargwadon yadda Allah ya kaddara mishi. suratul ra'ad aya ta 8. Al-Sheikh al-Imam Abu Abul Hassan al-Ash'ari yace la tuwara anhu kalimatun, babu wata magana da za a iya koyeta ga Allah. Duk inda kuka ga ga sirrin ku gaba daya, Allah madaukakin sarki yana sane da wannan magana, ba a koyeta ga Allah. Wala taghibu anhu ghaiba, babu wani abu da zai boyu ga Allah madaukakin sarki duk yadda ya nufin boyewar shi. Kuma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, babu wani ganye ko da kwaya daya da zai figo ya fado daga jikin bishiya sai ya zama Allah yana sane da shi. Ko bishiyoyi guda goma aka hada maka gaba aka ce duk ganyen da zai fadi kai sauri ka sa ido kafin ya kawo kasa, an baka aiki ba. To duk wata bishiya da ke duniyan nan baki daya da wadda ma take ko ina ne cikin mulkin Allah, to ganyen ta kwaya daya ba zai tige ya fado ba sai a cikin sanin Allah. Wala habbatin, babu wata kwaya ta hatsi ce ko ta tsakuwa ce ko ta karfe ko mece ce, duk wani mulmulallan abu ba zai kasance fi zulumatil ardi, a cikin duhun kasa ba. Wala ratabin, babu wani abu wanda yake danye ne. Wala yabisin, babu wani abu wanda yake busasshe ne. Illa fi kitabin mubin, duk baki ɗaya waɗannan abubuwa sai sun kasance a cikin littafin Allah a rubuce. Danyen abu da busasshen abu da kowane iri ne a ƙasa yake ko a ina, to Allah yana nan ya rubuta, baki ɗaya kuma Allah yana sanar da su. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya yabi kanshi. Mun fahimci wannan ko? Yake cewa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, taron halitta Allah ba wanda ya san su sai Allah madaukakin sarki. An gane wannan da kyau ko? Amma kai ko gidanka baka gama sanin sirrin shi ba fa, akwai abubuwa da yawa sai kai da mutan gidan ma sai su maka kulla kulla a gidan baka sani ba. Suratul An'am aya ta 59, wa ya'lamu ma ya'malu al'amiluna, duk abinda wasu masu aiki suke aikatawa Allah yana sane da shi. Wa ma yanqalibu ilayhi almunqalibun, duk wasu masu kai da komowa gaba daya Allah yana sane da kai da komowa. Wa nastahdihi bil huda, muna neman Allah ya shiryar da mu da irin shiryar shi. Wa nas'aluhu tawfiqa limujanabati ar-radi, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu don mu kauce wa rubabbiya kuma lalatacciyar hanya. To kaji wannan duk yana tabbatar da ainihin yabo ne ga Allah da kirari gare shi da tabbatar da wahdaniyyar shi, tabbatar da tsayantaka Allah ko? To wace daraja da muƙami da kirari da yabo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Abul Hasan al-Ash'ari sai yace wa nashhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wa sallama abduhu wa rasuluhu, game da annabi Muhammad kuwa to muna shaidawa tabbas shi Muhammadu tsira da amincin Allah tabbata gare shi bawan Allah ne kuma manzon Allah ne, wa nabiyuhu kuma annabin Allah ne, wa aminuhu kuma amintaccen Allah ne, wa safiyuhu kuma annabi shine zababbe a wurin Allah. Arsalahu ila khalqihi bin nuris safa, Allah ya aiko annabi zuwa ga halittun shi baki daya da haske wanda ya sadado ya cuso sai dai kawai aka ganshi ya zo ya haske duniya baki daya. Fa salawatullahi alaihi wasirajul lami kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fitila ce wadda ta kyallo ta haskakawa al'umma hanya. Wal hujajuz zahira, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi da hujjoji waɗanda suke a sarari. Wal barahin, da dalilai. Wal ayat, da ayoyi. Al bahira, waɗanda sun gagari duk wani mai kafa hujja ko wani mai kawo wata irin mu'jiza ta shi ko karama ko wani iri. Al bahira, wadda take ta sarari kuma ta fasari kowa ya kawo irinta, to annabi ya zo da irinta sallallahu alaihi wasallam. Wal aajib, al qahira, da abubuwan mamaki waɗanda sirrin jayi hankalin ko tunanin duk mai tunani. Annabi ya zo da abubuwan mamaki wanda yake duk mamakinka, manzon Allah ya zo da abin da an kure tunanin mamakinka. Fa ballagha anillahi risalatihi, manzon Allah ya isar da sakonnin Allah gaba daya da Allah ya aiko shi. Wa nasahalahu fi bariyatihi, manzon Allah ya yi nasiha ya ce abi Allah, suwa ya gaya wannan? Fi bariyatihi, halittun Allah madaukakin sarki. Wa jahada fillahi haqqa jihadihi, manzon Allah ya yi jihadi saboda Allah, don me? Don ya tabbatar da addinin Allah ya yi jihadi iyakar iyawar shi. Manzon Allah ya yi duk abin da Allah yake so, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi. Mun fahimci wannan da kyau ko? Wa qatala ahlal inadi, manzon Allah ya yaki masu taurin kai. Hatta tammat kalimatullahi azza wa jalla, har sai da magana Allah mai buwaya da daukaka ta cika. Wa azhara amruhu, al'amarin Allah da na manzon Allah ya bayyana. Wa qadan nasu lil haqqi, mutane suka jawo suka bi gaskiya. Khabi'ina, suna masu kankan da kansu ga Allah. Hatta atahul yaqinu, har sai da tabbas mutuwa kenan sai da ta zo manzon Allah. Manzon Allah ya ci nasara. An fahimci wannan ko? Wa hadha yakunu aidan raddan ala al-Khumaini, المدعي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينجح في أداء الرسالة wannan magana za ta iya zama raddi wa Khumaini da yake cewa manzon Allah duk annabawa ba su nasara wajen isar da sakonni ba, yake har annabi Muhammad ma bai nasara ba. Yace babu wanda zai nasara sai al-mahdil muntazar, shine zai yi nasara wajen tabbatar da shari'a da adalci da kashe zalunci a duniya. Kalmar da Khumaini ya faɗi kenan, mun zo mun yi muku bayanai ɗaya bayan ɗaya akan haka. Akan wannan kalma aka samu al-Sheikh Uban Firkirari, daya daga cikin shugabannin majalisin malaman Shia na kasar Pakistan, yace Khumaini ya zama kafiri saboda wannan kalma. Khumaini ya zama mushriki saboda wannan kalma, saboda kace manzon Allah bai samu nasara ga sako ba, to duk duniyar nan waye samu? Duk duniyar nan manzon Allah bai samu nasara ga isar da sakon Allah ba, to waye samu? Kaburat kalimatan takhruju min fihi. Allah wadaran wannan mugu kalma da ta fito daga bakin Khumaini. Lawaniyan, manzan Allah ya isar da sako ba tare da gazawa ba, wala muqassiran, kuma manzan Allah ya isar da sako ba tare da takaitawa ba, bai gaza ba, bai kasa ba, bai rage ba, ya cika yadda aka umarce shi. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi, shine yace fa salawatullahi alaihi min qa'idin, tsira da amincin Allah su tabbata ga irin wannan jagora, ila huda, zuwa ga shari'a mubin, shari'a wadda take a sarari. Ma'ana irin wannan shugaba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi. Wa ala ali baitihi tayyibina, da mutan gidan manzan Allah waɗanda suke masu tsarki. Wa ala ashabihi al-muntakhabina, da kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke zababbu. An fahimci wannan da kyau ko? To sai malam ya ce wa ala azwajihi ummahatil mu'minina, da kuma matayen annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke sune uwayen dukkan mu'minai. Duk mu'mini, to in dai mace matar annabi ce, to uwar shi ce, to ashe duk wanda ya buɗe baki ya zagi matar annabi sallallahu alaihi wasallama, to wannan la'ananne ne kenan tunda ya zagi uwar shi ko? Allah ya shiryar da mu. Arrafanallahu bihi shara'i'a wal ahkama, Allah madaukakin sarki ya sanar da mu shari'o'i da hukunce-hukunce ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wal halala wal harama, da haram da halal, da halal da haram, duk Allah ya sanar shi mu ta hanyar manzon Allah. Wa bayyana lana bihi shari'atul Islam, manzon Allah, Allah madaukakin sarki ya bayyana mana shari'ar musulunci ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Hatta jalad bihi anna takhya'u dhulm, yace hatta jalad bihi anna takhya'u dhulmi, hatta jalad bihi anna takhya'u dhulmi, har sai da mummunan duhu ya bayyana salari gare mu saboda albarkacin karantarwa da manzon Allah ya mana. Duk wani duhu, duk tsananin shi, albarkacin karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai da wannan duhu ya fito salari, muka gane shi, muka kauce mishi. Wan hasarat bihi anna shubuhat, kuma duk wata shubuha, duk wani rikici, sai da ya yayi asirin shi ya tono gare mu saboda albarkacin karantarwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Ashe duk sanda kaga waɗanda suke cewa su musulmi ne suna cikin rikici, ba su kama shari'ar da manzo Allah ya zo da ita ba kenan sallallahu alaihi wasallama. Wan kashafat bihi annal ghayabat, duk wasu abubuwa waɗanda suke ainihin afake suka bayyana salari saboda karantarwa da ma'aiki ya mana. Wa zaharat lana bihi albayyinat, kuma hujjoji da dalilai suka bayyana gare mu saboda ainihin karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallama. Wannan duk manzon Allah yake wa kirari fa. Abul Hasan al-Ash'ari kenan, malaman salaf su baki ɗaya suke kaunar annabi da sahabbai da matan annabi sallallahu alaihi wasallama da ƴan ɗakin shi, ba su da addini irin na ƴan Shi'a cewa kawai annabi ake kauna da mutan gidan shi. Abu Zur'atar Razi, babban malamin hadisi, Allah ya ji kanshi, ya ce waɗannan ƴan Shi'a sun nufi su ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne, amma sai suka ga ba yadda za su fito su soki manzon Allah, jama'ar musulmi su yadda, sai suka fake suna sukar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama. Sai ce to duk mai hankali in ya lura, wanda ya dubi manya-manyan abokanka da Allah maɗaukakin sarki ya haɗa ka zama da su, ya ce waɗannan mutane fasikai ne, kafirai ne, maƙaryata ne, a to kai ma haka kenan. Don ka'ida, fa kullu qarinin bil qarini yaqtadi, duk aboki yana koyi da abokin shi ne. Kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisi sahihi yace al mar'u ala dini khalilihi, annabi yace mutum addinin shi daya da abokin shi, shi yasa ba abu aboki da mushriki ko kafiri ko munafiki ko dan bid'a, saboda wannan hadisi annabi yace mutum yana bin addinin abokin shi ne, don in addinin ku bai zo daya ba, fahimtar ku bata zo daya ba, babu yadda za a yi abota ta yufa. Mun fahimci wannan? To annabi sallallahu alaihi wasallama ya aka yi abotar shi ta yi da waɗannan sahabbai, saboda komai nasu ya zo daya, to in ka soki waɗannan sahabbai kana soka annabi sallallahu alaihi wasallama ne. Mun fahimci wannan da kyau ko? Amma wai sai a ce ai ba sukan sa ake ba, ba zagin sa ake ba, ana faɗin gaskiya ne. To a waɗannan littattafai kawai ku je, Yahudawa sun rubuta littattafai kawai, shikenan ku zo kuna zagin sahabban annabi da su, dan ku zo ku soke shari'a. Kuna ganin yanzu tamaman ɗan shi'a gaba ɗaya sun daina bauta Allah irin yadda muke yi. Adina daga hannu shine mafi ƙasa cikin siffofin sallah, yadda musulmi suke ba haka ayan shi'a suke ba. Musulmi suna miƙe yatsunsu ne haka su fuskanci alƙibla, abin da ya zo daga sunna kenan, amma duk ɗan shi'a sai tankwara yatsun shi haka, kamar yadda ka san hannun kuturu. Haka Khomeini ya ce a yi a cikin littafin shi Tahrirul Wasila. To dama manufar asalin Yahudawa kenan su Abdullahi ɗan Saba da suka shigo cikin addinin musulunci, suka zo suka yi musulunci dameji, don ƙarshe a zo a canza wannan addinin da annabi ya zo da shi, don duk wanda ya yi irin wannan canzajen addini ya waye gari tare da su Yahudawa ɗin a wuta, saboda su hasada ta hana su bin annabi sallallahu alaihi wasallam. To rashin sanin tarihi da rashin karatu cikin addinin musulunci sai ya sa gashi nan mutane sun karɓi shi'a suna yi. Allah ya dawo da su, ya fahimtar da su cewa wannan abu kafirci ne. Yasa manya-manyan waɗanda suke su ne shi'a ɗin na gaskiya, su irin wannan dafin bai shige su da yawa ba. Al-Doktor Al-Allama Musa Al-Musawi, ɗaya cikin manyan malamai na ƙasar Iran, sai ya ainihin rubuta littafi ya sa mishi Ash-Shi'a wa Tashih, duk baki ɗaya ya ce waɗannan abubuwa da su Khomeini suka gina kafirci ne kuma maguzanci ne, ya ce kuma ya rantse da Allah da Sayyidina Ali yana da rai, da sai ya kashe Khomeini. Ni ina nan da littafin Ash-Shi'a wa Tashih, Al-Doktor Al-Allama Musa Al-Musawi. Wannan malami yana nan a Iran, ba wai a wani wuri ba, a Iran yake, ba a wata ƙasa ba, yana nan haka. Kuma shi ɗan shi'an ne, shi da kanshi ya itirafi ya ce su gaba ɗayan salsalar kakansu ma ya shigo da shi a Iran. Ka riƙe sunan Al-Doktor Al-Allama Musa Al-Musawi, sunan littafin Ash-Shi'a wa Tashih. Duk waɗannan abubuwa na bid'ancin shi'a sai kawo, sai ya raɗe shi ya ce wannan abu bid'a ce, shi'a ce suka kawo, waɗanda suke son su ɓata mana addinin da muka samo daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan baya zagin su Sayyidina Abubakar Siddiq da sauran khalifofi ɗin nan, duk baki ɗaya ya nemi musu addu'a radiyallahu anhu. Mun fahimci wannan ko? Sai karatu ya kama wata ran, za a zo da littafin insha Allah ta'ala. Ash-Sheikh Abul Hasan ya ce ja'ana bi kitabin aziz, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da littafi wanda yake buwayi, alqur'ani ya buwayi kowa, ba wanda zai iya kawo kwatankwacin shi ko irin shi. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi, ƙarya da bankaura da shirme ba za su iya zuwa su shiga cikin alqur'ani ba, ta gaban shi ne ko ta bayan shi. To da irin waɗannan nassoshi ne waɗanda malam ya fassaro qur'ani ne ya juye su anan, haka Allah madaukakin sarki ya kare mana alqur'ani fa. Duk irin yadda yake Yahudawa da ƴan Shi'a suka yi nufin su ainihin juya alqur'ani din fa, duk baki ɗaya Allah madaukakin sarki ya tsare shi. To amma wai zai su zo ƴan Shi'a wai za su yi mutane wayo, kai yanzu nan ka yadda za a iya canza alqur'ani? Sai mu ce a'a, ba mu yadda za a iya canza alqur'ani ba, amma ku in ba ku karatu ba, ku je ku karanta littafin Al-Kafi fil Usuli na Kulayni mujalladi na farko. Ya ware babi guda ya ce babin da ke bayani akan cewa alqur'ani an canza shi. Sannan akwai littafi wanda Tusi yayi ya sa mishi Faslul Khitab fi isbati tahrifi kitab Rabbil Arbab. Kana nan kana shi anci da charbi da jarhula, ka zama dan iskan tasha, ba za ka taɓa fahimta addinin musulunci ba wallahi. Shi ancin ma ba za ka fahimta ba sai ka je ka yi karatu, ka goji karatu. Mun fahimci wannan da kyau ko? Ka je ka karanta littafin Al-Kafi fil Usul na Kulayni mujalladi na farko, babu ya ware ya ce littafin Allah ɗin nan an canza shi. Ya ta kawo misalai, ai mun yi kasa da wanda wasunku da yawa sun samu, wanda muka yi mata bayani. Duk wata sura sai kawo ya ce wallahi tallahi ga yadda Allah ya saukar da ita, sai ka ji ƙari a cikinta. Duk wata aya sai ka ji ƙari a cikinta. Allah ya kawo munasaba, kuma maza ai za a zo za a yi bayani. Dama wannan littafi fa duk wani ɗan bid'a sai dai ko ya shiryu ko ya mutu ko ya bar garin nan fa. amma duk wata bid'a sai in yazo zai bayani akan ta, mu kuma zamu yalwata sharhi akan ta yadda ya kamata. To zamu zo dangane da tabbatar da cewa alqur'ani maganar Allah ne, akwai babu musamman akan haka. To muka zo duk baki ɗaya zamu shimfiɗo waɗannan bayanai, zamu zo da waɗannan littafai al-kafi din na ƴan Shi'a, duk baki ɗaya zaku ji abubuwan da suka faɗi dangane da alqur'ani. Kuma ku karanta wasiyar da Khomeini ya mana yana dabda zai mutu, an fasara ta da harsuna da yawa na duniya har da Hausa. A cikin wannan ainihin wasiya ta shi yayi ishara ga cewa waɗannan alqur'ani da su fahda suka sa aka buga su duk baki ɗayan su an sauya su ba haka suke ba. To koda a kaddara cewa Khomeini ya haddace qur'ani alaramma ne shi, shin shi kadai ne alaramma cikin duniyar ilimi da yake gane cewa alqur'anin nan ya saba wa alqur'anin da aka haddace kafin fahd ya bugo nashi? Fahd ya fara bugo nashi ne 1986 zuwa 87. To kafin 86 zuwa 87 tun farko din nan ba da alarammomi da suka haddace alqur'ani ba? Kuma wannan Qur'ani Fahd ya buga shi da dukkan kira'o'i da ake a duniya, yaya alarammomin nan ba su fito sun ce wannan akwai ƙari ko ragi ba? Ma'ana yayi daidai da abin da suka haddace kenan. Sai Khomeini ne yake tuhumar wannan. Mas'aloli ne na siyasa suke damun Khomeini da shi da ƴan Iran ko kuma ƴan Najeriya, saboda jahilci yayi muku kanta da katutu da yawa daga cikin ku, sai kuka je sai kuke taya shi wannan fada din. Mas'aloli ne tun zamanin maguzanci tsakanin Balarabe da Bafarishe, babu shiri. To shine waɗannan matsalolin kuma sai aka zo sai aka yi rashin sa'a, waɗannan suna bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, waɗannan kuma suna cikin shi'a shaytan. To shine wannan fadan sai zo ya ci gaba, ko kuma sai kuka aru wannan fadan, babu gaira babu sabab. Siyasa an aka kafa yau din nan, gobe sai ka ji wannan yana gaba da dan shi, wannan yana gaba da dan uwan shi akan ta, wannan na PRP, wannan na MPN, wannan ba zai yi wannan sallama ba, wannan na PRP in yazo ba zai daga yatsa guda ɗaya ba, in zai tafiya sai ya daga biyu, wai dan kai ya daga ɗaya ya zama yayi supporting ɗan MPN. Saboda ne? Saboda tantagaryar bala'in jahilci. Dan Najeriya bai iya goyen baya ba, goyen baya yake ba akan basira ba. Allah ya kiyaye. Shine sai malam yake cewa tanzilun min hakimin hamid, alqur'ani saukakken littafi ne daga Allah wanda yake gani, kuma Allah wanda ya cancanci a gode mishi. Jama'a fihi ilmal awwalina wal akhirina, ilimin dukkan halittu na farko da na ƙarshe Allah ya tattara shi a cikin alqur'ani. Babu wani ilimi baki ɗaya wanda babu a cikin alqur'ani. Duk ilimin da kake tunani baki ɗaya na shari'a ne, Allah ya bayyana shi alqur'ani. Na fata ne, Allah ya tuna asirin shi alqur'ani. Komai akwai alqur'ani. Allah ya ce ma farratna fil kitabi min shay'in, tunda Allah ya ce min shay'in, wannan min to baki ɗaya duk wani abu na halitta Allah babu abin da ba a bayyana shi alqur'ani ba. Wanda ya san shi ya sani, wanda bai sani ba sai ya koma wurin malamai sai koyi karatu. Wa akmala bihil fara'id waddin, Allah ya cika farillai da kuma addini din ta hanyar saukar da wannan littafi. Fa huwa siratul lahil mustaqim, alqur'ani shine littafin Allah wanda yake shine hanyar Allah mai kakkiya. Wa abluhul matin, alqur'ani shine igiya Allah wadda take mai kwari, in ka rike ta bata tsinkewa. Man tamassaka bihi naja, wanda ya rike alqur'ani zai tsira. Wa man khalafahu dalla, wanda duk ya ainihin kauce ya saba wa alqur'ani dalla, wannan mutun ya bata wagawa kuma ya kauce daga kan hanya. Wa fil jahli taradda, ya afka cikin jahilci, duk wanda ya rabu da alqur'ani ya afka cikin jahilci. To waɗannan ilmomi na kalam da falsafa da mantiki dukkansu sun kauce wa alqur'ani. Shi yasa kaga Abu Yusuf Almajirin Abu Hanifa yace wanda ya san ilmul kalam to ya zama jahili, wanda bai san ilmul kalam ba shine malami. Rashin sanin ilmul kalam shine malanta, sanin ilmul kalam shine jahilci. To duk mutumin da ya kauce wa alqur'ani ya afka cikin jahilci. Wa hasallahu fi kitabihi ala tamassuki bi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallama, Allah madaukakin sarki ya kwadaitar da ayi riko da sunnan annabin shi a cikin ainihin wannan littafi nashi. Fa qala azza wa jalla, to sai a karkada kunne ko ahlus sunna. Ahlus sunna ya ake azama ahlus sunna shine at-tamassuku bis sunna, amma muharabatu sunna fa anta min ahlil bid'ah wa in kunta min imamil musammina bi ahlis sunna. Koda kai ne limamin wadanda ake cewa ahlus sunna da baka, amma kana fada da ainihin wato sunna, to kai ma kana cikin ɗan bid'a, domin shi ɗan bid'a ba wai suna bane ko na abu, aikin ka ke fassara kai ɗan bid'a ne. Ka yadda ko baka yadda ba, dan dukkan ɗan bid'a an ka same shi fa bai yadda shi ɗan bid'a ne. Kafiri ma wannan ka same shi kai kake kafiri, inda yana kafircin nashi akan ilimin kafircin zai ce shi ba kafiri bane, kafiri ma bai yadda a ce shi kafiri ne. Dan haka ka guji bid'a. To Allah madaukakin sarki ya kwadaitar da ayi riko da sunnan annabin shi a cikin littafin shi. Allah mai buwa da daukaka yake wa ma ata kumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu, abin duk da ma'aiki ya zo muku da shi sai ku karba abin da duk ma'aiki ya hane ku sai ku hana manzo Allah ya ce ka ba sai ai manzo Allah ya hana sai a hana to musulunci kenan sunna kenan suratul hashr aya ta 7 fa qala azza wa jalla Allah mai buwaya da daukaka yace fal yahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim ma su saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ji tsoran kada wata masifa ta same su a nan duniya shirka kenan haka al-Imam Malik da Imam Ahmad suka fassara wannan guri a ce maka manzon Allah ya ce kace ai malam wani ya ce shikenan ka zama mushriki kan ta gariya da kai da su Abu Jahalin duk baki dayan ku kafirai ne saboda kai wa manzon Allah abokin tarayya wajen da'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahdahu la sharika lahu yake wajen da'a kamar yadda Allah yake wahdahu la sharika lahu wajen ibada to aka ce manzon Allah ya ce bai halatta maka kace ai wani ya ce ba ana cewa manzon Allah ya ce to duk wata magana da ka sani ta saba wannan to an tashe ta aiki kenan mun fahimci wannan ba ma a san aji labarin ta kwata kwata sai a watsar da ita can bayan teku shikenan an gama labarin ta wannan to shine shirka din kenan a ce Allah ya ce annabi ya ce kace ai wani ya ce to shine Allah yake masu saba umarnin manzon Allah su ji tsoran kada fitina ta same su shirka kenan aw yusibahum adhabun alim ko kuma alahira azaba mai radadi ta same su Allah ya kiyaye shi yasa an aka ce manzon Allah ya ce duk mai takkata jahilci da bid'a kai kokarin ka hadiye ka daure kar ka bayyana in ba haka ba za ka yi asara suratul nur aya ta 63 to a wannan guri zamu kwana insha Allah ta'ala sai ranar alhamis rana irin ta zamu zo mu ci gaba da karatun wannan littafi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka